sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan dare na yau Laraba 25 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yanku makilli ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jama'an tsaron kasar kimanin 16 yayin da 'yan ta'adda sama da 50 suka mutu a gwamzawar da aka yi a cikin daren jiya Talata a garin Baruwa da ke jihar Difa. Gwamnatin jihar Filato kuma ta sake sanya dokar hana yawo na sa'o'i 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa biyo bayan ya mutsi sakamakon kisan wasu mutane a ƙauyen Yalwan Zangam. Har yau a Najeriya, masu ruwa da tsaki tare da lura da al'amuran siyasa na ganin cewa wasu lokuta 'yan siyasa na janyo rikicin siyasa ne domin kawar da jama'a daga gano cewa gwamnati ba ta saukar da nauyi da ya rataya a wuyanta ba. Bayan haka, wakilin Hassan Umar Tambol na ɗauki da rahoto na musamman. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani dan bindiga dauke da mugan makamai ya kashe 'yan sanda uku da wani mai gadi a babban birnin kasuwancin kasar Tanzania, Dar es Salaam, kusa da ginin ofishin jakadancin kasar Faransa. Daga baya 'yan sanda sun kashe mutumin wanda ba a bayyana ainihin manufarsa nan take ba. Dan bindigar ya bude wuta a kusa da ofishin jakadancin kasar Faransa a Dar es Salaam yau Laraba, wanda ya haifar da fargaba tsakanin mazauna yankin. Shugaban 'yan sandan kasar Simon Siro ya tabbatar da faruwar lamarin 'yan sa'o'i kaɗan baya, amma bai bayyana dalili kan harbin ko wanda ake zargi ba. Shugaban 'yan sandan ya ce, "Mun rasa biyu daga cikin sojojinmu, amma mutumin da ya kisan shi ma ya mutu, amma muna so mu san daga ina ya fito kuma waye shi, sannan zan ba ku ƙarin bayani nan gaba." Kim kaɗan bayan faruwar lamarin, jami'an sun tabbatar da mutuwar wani jami'in 'yan sanda da wani mai gadi a harbin. Harin yana zuwa ne sa'o'i kaɗan baya da shugaba Samia Sulhu Hassan ta gana tare da jami'an 'yan sandan ƙasar. Wasu jami'an gwamnatin ƙasar Uganda sun ce wani jirgi ɗauke da 'yan Afghanistan da suka tsere bayan da Taliban ta karɓe ikon ƙasarsu sun sauka a ƙasar Uganda da sanyin safe yau Laraba, inda za a ba su mafaka ta wucin gadi. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce wani jirgin sama mai saukar ungulu ɗauke da 'yan Afghanistan 51 da suka haɗa da maza da mata da kuma yara ƙanana sun sauka a bakin tekun garin Entebbe, inda aka ɗauke su zuwa otal-otal a jerin gwanon motocin bas. Ma'aikatar ta ce ana sa ran ƙarin waɗanda za a kwashe daga Afghanistan za su iso Uganda daga baya, daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ma'aikatar ta ce hakan ya biyo bayan buƙatar gwamnatin Amurka da ta sauke su na ɗan wani lokaci da suke cikin haɗari. 'Yan Afghanistan da wasu waɗanda za su sauka da suke kan hanyarsu ta zuwa Amurka da kuma sauran wurare a duniya. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce matakin karɓar baƙuncin waɗanda ke cikin buƙata. Gwamnatin Uganda ce ta sanar na manufofinta na karɓar 'yan gudun hijira da mutanen da suke cikin mawuyacin hali, tare da taka muhimmiyar rawa a cikin abubuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa. Rahotanni daga kafafen yaɗa labarai sun ce Uganda ta amince ta karɓi 'yan gudun hijira 2000, amma wannan ba a tabbatar da shi ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ya Talata, wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da ba su sanar ba zuwa Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, saboda abin da suka ce ziyara ce ta tantance ƙoƙarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi, da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye ragowar sojojin Amurka daga ƙasar Afghanistan. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga ɗan majalisa Seth Moulton na jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts da ɗan majalisa Peter Major na jam'iyyar Republican daga jihar Michigan, sun ce sun yi wannan balaguro cikin sirri ne da suke magana kawai bayan tashinsu da rage haɗari da kuma ɗauke hankali ga mutane da suke ƙasa a can.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaron kasar kimanin 16 yayin da ƴan ta'adda sama da 50 suka mutu a gwabzawar da aka yi a cikin daren jiya talata waye wangari yau Laraba a garin Baruwa dake yankin kudu maso gabashin jihar Jifa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da ta fitar a goshin la'asariyar yau Laraba 25 ga watan Agusta, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa wasu ɗaruruwan mayakan Boko Haram da suka fito ta ɓangaren tafkin Chadi sun kai farmaki akan dakarun tsaro da ke garin Barwa na yankin Difa a wajejen karfe 1 na daren jiya Talata wayewar yau Laraba. Sanarwar ta ce jami'an tsaron Nijar sun hallaka ƴan ta'adda sama da 50, kodayake dakarun gwamnatin kimanin 16 sun kwanta dama sakamakon wannan hali, yayin da wasu tara suka ji rauni. Tuni dai jama'a ta fara bayyana matsayinta dangane da faruwar wannan al'amari. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa na kallon wannan hali ta fuska biyu.
Sanin kowa ne nan da ƴan watanni ana iya cewa kura ta dallaha jihar Jifa a kowane lokaci. Ɗan ta'adda suka nemi su kawo farmaki ana samu ana fasattaka su. Kenan yanzu sun nemi su yi hunkuru ne mara sun ga kawo wanga hari domin a san da suna nan. Kuma yana yiwuwa wannan hari wani sun kawo jiya ma wata fansa ce sun ka ɗauka gabanar da su za suka musu a nan yankin jihar Tilbury. Ka san ƙungiyoyin na ƴan ta'adda su ma suna da alaƙa da juna.
A yayin wannan fafatawa askarawan Nijar sun kwace makamai da harsasai da dama in ji wannan sanarwa. Wannan al'amari da ke wakana watanni biyu da komawar jama'ar Barwa gida bayan hijirar shekaru 6 yunkuri ne na neman mayar da hannun agogo baya a shirin mayar da ƴan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali. Kamar yadda wani mai nazari akan al'amuran yau da kullun Ibrahim Kantama ya shaida mun,
dole sai an ƙara tsaro fiye da yadda ake tunani. Inda a ce a da soji 1000 ne a wurin, to ya zama tilas a mai da wurin ya zama soji mutum 3000. Su waɗannan ɗan Boko Haram da suka taso daga wajen tafkin Chadi, niyyar su ta amshe Barwa ya zama musu sansani, kuma sai sojojin mu suka hambar da su suka tura su kura su baya suka kashe musu fiye da 50 a ciki. Kenan wannan abin alfahari ne ga dukkanin matsayin Nijar, kai hadda ma su ɗan ƙasashen wannan wanda muke makwabta da su, wato Nigeria da Chadi.
A farkon watan nan na Agusta, gwamnatin Nijar a ƙarshen wani taron majalisar ministoci ta ƙudiri aniyar kafa sansanin sojan sama a yankin Difa. Saboda haka abin da ya faru a jiya a Barwa na nunin girman buƙatar Hamzarta ɗaukar wannan mataki.
Ya kamata a ce an gaggauta wannan abu, ya zama na an yi shi don a samu a ƙara murƙushe ɗan Boko Haram.
Yankin Difa mai makwabtaka da jihohin Borno da Yobe ta ɓangaren kudu ya faɗa cikin matsalar tsaro daga shekarar 2015, sai dai sannu a hankali ƙura ta lafa a 'yan watannin nan sakamakon matakan da hukumomin Nijar ke ɗauka. To amma a yadda Boko Haram ta aiko da ɗaruruwan mayaka a harin na jiya, alama ce da ke nunin wannan yaƙi bai ƙare ba. Shugabar kungiyar kare haƙƙin matasa ta Genome Falmata Taya na da irin wannan ra'ayi.
Yaƙi ne ba na mutum guda ba, yaƙi ne ba na ƙasa guda ba. Suna kaiwa Cameroon, suna kaiwa Chad, suna zuwa Niger. Kenan kaga sai mun gama ƙarhi da ƙarhi, sai iyakan nan guda hudu an gama ƙarhi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Gwamnatin jihar Filato tana ɗaukar matakan maido da kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙaramin hukumar Jos ta Arewa bayan rikicin da ya biyo bayan kisan wasu mutane a ƙauyen Yalwan Zangam. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Filato ta sake sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa biyo bayan ya mutsi sakamakon kisan wasu mutane a ƙauyen Yalwan Zangam da ke ƙaramar hukumar ta Jos ta Arewa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjang, ya ce gwamnati ta sanya dokar ne don hana wanzuwar rikici. Kwamishinan ya fara ne da shaida mun adadin waɗanda suka rasa ransu a kisan na ƙauyen Yalwan Zangam.
Yadda na samu magana daga shi kwamishinan ƴan sandan Plateau State, ya gaya mu adadin mutanen da suka aka kashe mutane 18. A yadda muke sai dai kuma idan daga baya wasu sun mace asibiti ko wasu wurare. Wannan ba sani ba, amma tabbas abinda kwamishinan ƴan sanda ya gaya mini mutane 18.
To a ranka daɗe da yake kun je wurin, wani yanayi kuka samu mutanen a ƙauyen kenan?
Yanayin da muka sami mutane suna zulumi ransu a bace, sun husata, sun debo gawakin ma, sun zo da shi harabar majalisar dokokin jihar Filato, daga nan suka garzaya da gawakin zuwa harabar gwamnatin jihar Filato. wato government house kenan. Yanzu da muke magana ana kokari domin ayi magana da su kwantar da hankulansu domin a samu yadda za a yi jana'izar wayannan mutane.
To wani mataki aka dauka?
Babban mataki shi ne an kafa dokar ta bace an mayar da shi sahohi 24 a karamar hukumar da ta arewa.
Wato ba yawo kenan.
Ba yawo kenan.
Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjang a wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan da ke hulɗa da manema labarai da jama'a a fadar gwamnatin jihar Plateau Makut Simon Macham tuni jami'an tsaro suka cafke mutane 10 da ake zargi da kisan mutanen. Rundura da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta tabbatar da kisan a wata sanarwa da ta aike wa muryar Amurka. Sanarwar da ke da sanya hannun kakakin rundurar Manjo Ishaku Takwa ta ce maharan wanda suka shiga ƙauyen a daren Talata sun yi ta harbe-harbe a gida-gida suka kuma karya gada guda ɗaya tilo da ya haɗa ƙauyen da sauran garuruwa wanda ya zama matsalar shigar jami'an tsaro su kai ɗauki cikin gaggawa. Mai martaba sarkin Kanam Muhammadu Mu'azu Babangida ya buƙaci jama'a ne da su rungumi zaman lafiya.
Kullum abin da muke yin shine kira ga jama'a su yarda da Allah su yi hakuri da junansu. Babu yanda za a zauna ba zama lafiya, kuma ba za a zauna lafiya ba sai wani yayi hakuri dole. Duk yanda mutum yake ganin an kware shi, to fa in yayi hakuri ne zai yi nasara. Kuma duk yanda mutum yake ganin ya kware wani, shi ma sai yayi hakuri ne zai daina kwaron wani. To amma shi Ubangijin da ya hada mu tare muka zauna tare, shi ne zai bamu dama mu zauna tare mu zama lafiya. Ran da baka yi shi ba, me yi jin dadin ka kashe? Kuma in ka kashe kai ma mutuwa kai. To menene a ciki? Mu yi hakuri kawai. Mu zauna da juna lafiya.
Jihar Plateau wacce ta sha fama da tashin hankali ta samu rasa rayuka da dama a cikin yan kwanakin nan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yau a Najeriya masu ruwa da tsaki tare da lura da lamuran siyasa suna ganin cewa wasu lokuta 'yan siyasa suna janyo rikicin siyasan ne domin kawar da jama'a daga gano cewa gwamnati bata saukar da nauyi da ke kanta ba na yi wa jama'a aiki. Wasu kuma na ganin kin gaskiya ne ke haifar da matsalolin. Wannan dai na zuwa ne a lokacin da ake samun takun saka a jami'in siyasar kasar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk da yake akwai kimanin shekara ɗaya da rabi kafin zaɓukan shekara ta 2023 a Najeriya, rikice-rikice na siyasa na kunno kai a cikin jam'iyyun siyasa, kama daga jam'iyya mai mulki har zuwa masu adawa a matakin ƙasa da kuma jihohi. A jihar Kebbi alal misali, inda jam'iyyar APC ke mulki, alamu na nuna cewa ana dab da fara kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar. Abin da ke nuna haka kuwa shine a cikin watan Yuni na wannan shekara aka dakatar da shugaban jam'iyyar na jiha da sakataren kuɗi da ma'aji, yayin da kakakin jam'iyyar ya aje mukamin sa da kansa, aka kuma sauya su da wasu shugabanni. Bai wuce wata biyu ba kwatsam sai 'yan majalisar dokoki na jihar kimanin 20 daga cikin 24 da ke ga majalisar suka tsige kakakin majalisar Sama'ila Abdulmuminu Kamba da mataimakinsa Muhammad Buhari Aliyu, nan take kuma suka nada Muhammad Abubakar Lalo a zaman kakaki da kuma Muhammad Usman Zuru a zaman mataimakinsa. Bisa ga dalmauran ke gudana, 'yan siyasa a jihar ke ganin cewa akwai lauje cikin nadi. Abdullahi Lamba dan masanin yawuri tsohon kwamishina ne kuma tsohon shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Kebbi.
Hausa ana faɗin inda dukkan zaturin ruwa ta fara hika-hikai lokacin mutuwanta ya zo. Gaskiyar magana ba tahiyar adalci ba ne wanda aka asusu da abu da shi. Tun jama'a na kyama a koma a ce a yi mai wulakanci. To yau aka sani ba a sanin gobe ba. Inda a siyasa a tsaya a yi adalci a yi gaskiya.
Shehu Isa S. Kudu masani ne akan lamuran siyasa a Najeriya. Shi ma ya kalli lamarin a zaman cewa
nan mutanen da waɗanda gwamnatin jihar Kebbi ta kare da su, ta gama da su, ba ta bukatar su. Su ne mutanen da suka fito da wannan jam'iyya, suka assasa ta, suka raya ta, suka rene ta. To abin da ya samu ne ce ban kira wannan abin siyasa ba, na kira shi matsala wadda ta kira da kanta. Idan hannunka ya rube, ba za ka ɗebe shi ka yarba.
Har wayo masu kula da lamuran siyasa irin Umar na Mashaya Digi na kallon lamarin a zaman
ba wani abu bane wace gwamnati ta kasa hidda hanyoyin taimakon al'umma. Shi yasa kawai take kokarin hidda wasu abubuwan da za su ja hankulan mutane don mutane kar su yi magana akan taimakon da aka kasa yi musu.
Na tuntuɓi jam'iyyar da ke mulki a jihar, inda kakakinta Lukman Hamidu Yawuri ya bayyana cewa
to wannan ba haka bane, don su dai shugabannin jam'iyyar APC waɗanda aka kakkaɓe laifi suka yi ma jam'iyyar musu APC kuma jam'iyyar APC in ka dubi kundin tsarin mulki na jam'iyya idan mutum yayi laifi akwai hanyoyi da za a hukunta shi. Sannan in ka koma bangaren majalisa da kai magana abu ne wanda gaskiya ba za mu iya yanke hukunci ba ko mu ce ga dalili tunda abin da ya shafi majalisa ne.
Amma irin wanga mataki ne da masu lura da al'amura ki ganin cewa bai yiwa jam'iyya karan kanta ta dauki wannan matakin ba tare da sanin uwar jam'iyya ba.
Hausa suka ce ka a jeda baka a yi halin shi ba. Ita majalisa fa ba lalle bane duk abin da za su yi a cewa uwar jam'iyya ta sani.
Na zancen cewa kila wasu 'yan majalisa suna biyayya ga gehen Aliyu wasu kuma gehen Bagudu irin haka na kila zai iya kawo sabani a kai ga cire wasu shugabanni.
To wannan magana ce da mutane kuma magana ce ta propaganda magana ce ta a kawo tarnaki da wasu hatsaniya.
Na kuma tuntubi wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki ta jihar sai dai wasu basu doki kiran da na yi musu ba yayin da wasu kuma suka turo min sakon cewa za su kira daga baya amma dai kawo zuwa hada wannan rahoton ba wanda ya kira. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Kara shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto da ya shirya mana na musamman. Bismillah na Tambuwal.
A kwanakin baya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta babban bankin Najeriya CBN ta daina baiwa cibiyoyin canji wato Beirut da change kudaden waje domin yin canji. Akan haka na tattauna da wasu masu yin canji a birnin Ibadan.
Sunana Alhaji Aminu Ibrahim Baban Kanje. Ni ne chairman na Bureau of Change Association na nan Sabo Ibadan, Oyo State.
Yaya wannan sana'a take tafiya ta canjin kudi?
To alhamdulillah tana nan dai tana tafiya ga san harkar yanda take yanzu sai dai godiya Allah san komai yanzu ya tsaya tunda gwamnati masu biyayya da gwamnati ne da yanda gwamnati ta nuna tana so a haka muke saboda haka tunda gwamnati ta nuna yanzu ba za ta ba masu burodin change kudi ba mai so sai dai je banki to yawancin customer banki suke zuwa suna neman kudi in za su sai dai waɗanda suka yi tafiya bara'arsa ɗaya biyu irin wanda suka yi tafiya suka zo gida suna da ɗan ita hannu suna zuwa suna siyar mana
bayan dala to kamar euro kamar sterling pound kamar irin kudin Japan yen duka suna da wuyan samu a halin yanzu
barai kuwa suna da wuyan samu kasan yawancin duk waɗanda za su shigo suna converter din kudin su a dala ne sai dai ba a rasa daya biyu waɗanda suka dan rike suna shigowa da su
kamar kuna amfani da irin kudin kasar Saudiya
barai Saudiya sai ba har sidi kudin Ghana duk ana kawowa duk wayannan kudade na West Africa haka suna shigowa kuma ana dan samu ana sai amma dai ba kaman da ba
kamar irin su sidi su ma kamar gwamnati ce yake ba ku su koko dai kuna saya ne
a wannan yan kasuwa ne ke kawo amma kasar Najeriya uwa uba ne duk abin da aka ce ya shafi Najeriya ko ta kasa Africa nan musamman West Africa sai ya shafe su saboda haka sidin ma shi ma yanzu san yana dan wuya ba kaman yanda ake shigowa da shi da ba anan muna samun shi kusan naira 80 81 har zuwa da 2 wanda da bai kai haka ba musamman yanzu kana da sidi 12 na Ghana zaka samu naira 1000 kudin Najeriya
to a da fa
a da ya bai kai haka ba
Assalamu alaikum sunana Alhaji Abubakar Atiku matawallan samari na jihar Yamma
tun lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban bankin Najeriya CBN suka daina ba cibiyoyin canji kamar irin su Beirut change wato kudaden waje yaya kuka ji da wannan mataki
da babban bankin Najeriya ta dauka mataki ne wanda tana tunanin za ta kawo gyara kuma ba ga wani alamar gyara da ta kawo akai ba saboda lokacin ma da ake ba da BDC din muna ga mun fi samun sauki kwastomomin mu da suke zuwa karban kaya muna samun kaya a kan lokaci wannan mataki da gwamnatin babban banki suka dauka gaskiya kamar sun dade samu cikin wani damuwa ne saboda yanzu kayan ma bai samu
eh ba ka ganin gwamnati ko kuma babban banki ya dauki wannan mataki ne domin a ƙara inganta darajar naira a bisa ga dala
eh to wannan irin tunanin su ne saboda ai kasar ce yanzu in ma an inganta ana so a inganta darajar naira ne har yanzu dai abin da yi kuma baya ake
tana nuhin darajar naira har yanzu tana nan a ƙasa bisa ga dala
har yanzu tana nan
yanzu naira tana nawa dala tana nawa
dala yanzu tana 519 muke sayar da ita muna sayan ta 510
anan Ibadan to a dafa
a da muna sayan ta 490 480 ta zo ta koma 500
muna sayar da wannan
muna sayarwa 510
ana ka gani yanzu wane mataki ya kamata gwamnati ko kuma babban banki ya dauka kuma domin mayar da naira a darajar ta tada
wannan mataki da gwamnati ya kamata ta dauka ta yi kokari ta maiwa da mutanen nan license din su ta gurgura haka Allah ya kai mu mafita inda za mu samu sauki a rayuwa To ya matsalolin da ke damun ku? Gaskiya muna cikin dan kananan wahala na kayan saboda kayan sun yanke a kasuwa.
Kananan hindala kenan.
Dukkan kudaden waje. Gaskiya ga akwai matsaloli wanda shugabannin mu har yanzu kaman ba mu da shugabanni ne saboda duk wanda ba a tsaya an duba kukan ya duba kukan al'ummar shi ba kaman bai da shugaba ne saboda ga yanzu a zo ana bin bankuna ana bin bakin mu wanda muke neman taro sile ana zuwa suna zauna a banki suna zuwa suna ba baki high price wanda suna hijacking din ko sama a hannunka kaga wannan ma akwai kalubale ya kamata a ce chairman su tashi kan tsaye kan wannan abun
so yake wannan ba bakin wato farashi mafi yanda kuke ba suwa
to ga yan kasuwa ne wasu kanana yan kasuwa wanda yau suka dawo kasuwar ma yanzu kawai mun zo mun samu sababbin ido sun zo suna zuwa zaman banki kawai suna lalata mana baki
ko akwai wani mataki da za ku dauka ko kuma kun dauka akan wannan
gaskiya ba mu da mataki da zamu iya dauka in ba mu shugabannin mu san dauka mu mun wallafa Allah mu wallafa chairman mu in sun dau mataki falilla alhamdu in ba su dauka ba mun bawa Allah
an taba kai kara ko kuma rahoto ga su shugabannin ku a game da wannan matsala
ba abin da ba su sani ba su ma tana faruwa da su
ko sun sani ku kun ga musu
mun fada musu
to me suka ga muku
to a suka za a duba
to har yanzu ba a duba ba
to ina muka sani ko an duba ko ba a duba ba waɗanda zamu je muna ta musu tsauri bane saboda ga iyayen mu sai yayin mu
sunana Ali Mohammed Sani Mohammed muna cikin wannan harkoki ne na hada-hada na kuɗi musaya na waje
ya kuke fama da taken da babban bankin Najeriya ya dauka na hana baku kudaden waje
shi shugaban bankin Najeriya ya kamata kafin abubuwa irin wannan ya kamata ya shawara ya zauna da mutane kuma ya zauna da ainihin su wanda ake so ake kira wanda ake kira black market su ji menene ra'ayoyinsa amma ba a matsayin shi na gwamnatin banki ai bai dace mai saurin soke irin wannan abubuwa na shi wannan birudicin ba
ba ganin cewa ya dauki wannan mataki ne ganin yadda naira ta tabarbare dala na ta hauhawa
to ai ba wannan matakin ya kamata ya dauka ba saboda in ka lura ma ka ga yanzu yawanci misali kudin hadadan da kake gani ba lalle wai TCBN kudin yake shugaba ko matsaloli da akai abubuwa na ciki na economic na kasa kudi yana shigowa ta border ka gane ko border da ke tsakanin hada-hada nan ma babu an toshe it's a part of the economic kuma in kana neman economic dinka dole ne ku moru juna kamar irin wajejen ka ga irin wajejen bangaren border Cotonou Cameroon da shauran su banda wannan matsaloli na abubuwa da ake fama na rashin tsaro ka ga arziki yana shigowa ta nan wajen ba a yi da su maganan nan ba iya daga kai wannan wasu abubuwa ma daga banki suke fara faruwa ba ran ga maka gaskiya me kasan ne yana san abubuwa su kyau amma wanda ake tare da su wallahi tallahi wanda suke kan wannan karugogin ba sa bin ka'idodin da ya kamata abin da tattalin arzikin Najeriya zai kyau
ba mu shawara da zaka ba babban bankin Najeriya ta yadda naira za ta samu daraja
babban bankin Najeriya ya kamata ya bi wasu ka'idodi wannan ka'idodin za su shimfida cewa in an siyan ma da kuɗi za ka yi amfani da wannan kuɗi bisa ka'idar da ake nufi in an siyan ma da wannan kuɗi na dala za ka bi shi akan procedure din da kace za ka yi amfani da shi ba ka bi da shi ta bayan fage ba
sunana Alhaji Sani Tahir wanda aka fi sani da suna Alhaji Sani Tifa ni dan canji ne da nake nan zauna a Ibadan to gaskiya tsakani da Allah abubuwan sai a hankali yanzu lokacin da gwamnati take ba da wayannan kudade suna taimakawa ga kwastomomi da ake zuwa nema game da masu tafiya turai wayanda aka ce a siyarwa tana taimakawa amma idan gwamnati daina ba da wannan kudi gaskiya abin sai a hankali ya sa abin yayi tsauri dan yanzu farashi ma an kanu ba kaga farashi a wannan lokacin zuwa wannan lokaci farashin ya tashi yanzu gashi dala hatta kai wajen 500 da wani abu a maimakon wannan lokacin da tabbata kai wannan farashi ba
yanzu kana ganin wannan mataki da gwamnati ta doka na hana ba da waɗannan kudaden waje ga irin cibiyoyi na kuna rude change ya taimaka wajen sa dala ma ta kara hauha
gaskiya ya taimaka dan matsalan ma da ake fike faruwa yanzu da gwamnati ta daina ba da kudaden da take taimakawa da su yanzu waɗanda ake aikowa da shi daga turai waɗanda suke zauna a nan duk wanda ya zo da kudin shi a hannu da farashin shi yake zuwa dan akwai wani site wani bangaren a yanan gizo da ko da lokaci suna bada farashi duk lokacin da su kuma kwastomomin da suke da wannan kudin suka zo da wannan farashin suke zuwa da ka ce kai wanda aka kawo ba za ka siya ba za su ketara su je wajen wani shi kuma zai siya yau da gobe kai baka samu ka siya ba kwastoman ka ma zai zo da shi kana gani yace ga farashi ya gani a cikin yanan gizo zai nuna maka yace ga abin da farashi yake to yana daga abin da ya sa dalolin suka rinka tsada kenan kowa zai zo da farashin kanshi ne ba irin lokacin da gwamnati ke bayarwa ba lokacin da gwamnati take bayarwa ana samun sauki
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla gaida na Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana
wasanni a takaice
Labarin manajan na kraha sabo kudin soma labarin wasannin na yau. Kwararren team manager Sylvester ni Saban Kwe ya kuma bakin aikinsa da zakaran Premier League din Ghana House of Oak. Kwe ya rabu da fobiyansa a watan Fabrairu tare da coach Costa Papich dan Sabia. An dai taraɗe-raɗen cewar jami'ar hukumar klabin Tugbe Afedani ya sallame shi bayan yayi sukan shugabancin klabin a farko-farkon makon nan. Ake ta yaya ta cewar ya haɗe da Maxwell Konedu a Legon City's FC wakaka mai zuwa, sai dai an gano manajan a filin Atisayen Hasafuka ranar Laraba lokacin da klabin ya so samun horo. Kwai na cikin 'yan wasan House of Oak lokacin da ta ci CAF Champions League a shekara ta 2000 da kuma CAF Confederation Cup a shekara ta 2004. Mai koyar da gane wasa ya sha naushi mai nauyi kasancewa ba zai samu 'yan wasansa so uku su yi masa wasa a wasannin fidda gwani wa gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da Afirka ta Kudu sabon wata ba. 'Yan wasan sun hada da Jordan Ayew na Crystal Palace da Tariq Ibrahim na Brentford da Daniel Martin na Leicester City. Duk 'yan wasan nan ba za su yi wannan wasa mai muhimmanci ba saboda ra'ayin clubs in Premier League din Ingila na kin sake 'yan wasa wa wasanni a kasashe da aka yi wajen tambari. Black Stars in Ghana za ta kara da Afirka ta Kudu a Johannesburg a ranar 6 ga watan Satumba. Wannan ku bayan ta kaɓi bakuncin kasar Ethiopia a Cape Coast ne. Wani klubin kasar Belgium Royal Antwerp ya nuna sha'awan daukan dan wasan tsakiya Akra Hasafuk Salifu Ibrahim. An rawaito Antwerp na gabatar da tayin dala 600,000 wa dan wasan. Klubin na Belgium na da burin kama dan wasan mai tsananin baiwa kan transfer ɗan wasan lokacin bazara ya kawo ƙarshe. Ibrahim ya rinka haskawa for Phobias tun isowarsa daga 11 Wonders FC yayin zagaye na biyu na transfer ɗan wasa mai shekaru 21 da haifuwa ya taka muhimmiyar rawa a nasarar cin Premier League din Ghana da FA Cup da House of Oak team. Babban mai koyar da Black Stars wasa ko Charles Kwabna Akono na mafarkin lashe kofin Afirka wa kasar Ghana bayan ta kwashe shekaru 39 babu cin kofi. Tsohon captain din na Ghana yayi imani zai kawo ƙarshen wannan haramcin shekaru 39 ta lashe kofin na shekara ta 2021 a Kamaru. Duk ranan Allah ina mafarkin wannan dama da nake begin cimma, in ji Akono. Abinda nake son cimma kenan, amma ya kamata dukkanmu mu yi imani. Masu koyarwa na gida kadai ne sun kaci kofin na Afirka wa Ghana. Na yi imani zai sake abkuwa da kocin din gida. Diyan Ghana su faso mai yin imani da mu. Da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanallah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Yanzu kuma ga baban da ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Wani dan bindiga dauke da mugan makamai ya kashe 'yan sanda uku da wani mai gadi a babban birnin kasuwancin kasar Tanzania, Dar es Salaam, kusa da ginin ofishin jakadancin kasar Faransa. Daga baya 'yan sanda sun kashe mutumin wanda ba a bayyana ainihin manufarsa nan take ba. Dan bindigar ya bude wuta a kusa da ofishin jakadancin kasar Faransa a Dar es Salaam yau Laraba, wanda ya haifar da fargaba tsakanin mazauna yankin. Shugaban 'yan sandan kasar Simon Siro ya tabbatar da faruwar lamarin 'yan sa'o'i kaɗan baya, amma bai bayyana dalili kan harbin ko wanda ake zargi ba. Wasu jami'an gwamnatin kasar Uganda sun ce wani jirgi dauke da 'yan Afghanistan da suka tsere bayan da Taliban ta karba ikon kasarsu sun sauka a kasar Uganda da sanyin safiyar yau Laraba, inda za a ba su mafaka ta wucin gadi. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce wani jirgin sama mai saukar ungulu dauke da 'yan Afghanistan 51 da suka hada da maza da mata da kuma yara kanana sun sauka a bakin tekun garin Entebbe, inda aka dauke su zuwa otel a jerin gwanan motocin bus.
To ban sauraro baki daya abin da ya samu ga kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da ke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyar mu na wannan daren Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin assalamu alaikum.